الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo kuma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 30 daidai ga watan Al-Muharram shekara 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratul Hud kafin darasi ne yau in tambayoyi suka yi gabata wai bayan an tada ikama shin ya halatta mamu su tashi su tsaya ba tare da sun hango liman ba ko kuma kafin ma a tada ikama idan sun ga lokaci yayi su tashi su tsaya yin haka haram ne abin da ya haramta mana haka nasi ne a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa la taqumu hatta tarawni kharajtu aw kama qala manzon Allah yace da sahabbai kar ku kuma tashi ku tsaya sai kun ga wato cewa na fito domin kasancewar Bilal idan ya fuskanci lokacin fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ga Bilal yakan tada ikama to wata rana Bilal ya tada ikama sai suka tashi suka tsaya kafin su ga fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah da ya fito sai ya tarar da jama'a kowa ya tsaya sai manzon Allah ya ce da su la taqumu hatta tarawni kharajtu ya ce kar ku kuma tsayawa sai kun ga na fito la anan nahiya ce hani ku kai tsaye idan ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa iya abinda ake fa'idanta a farko shi ne haramci sai an samu dalilin da ya sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci alhali ku babu dalilin da ya sarrafa shi don haka kenan haramu ne an gane ko sai an ga liman ya shigo sannan za a iya tashi a tsaye tsaya amma kafin hango liman baya halatta a tashi a tsaye tsaya hikima a nan kasancewar zai iya zamantowa akwai wani kashin hakuri tare da jama'a a ce kowa ya tashi a tsaye tsaya in har yayi latin zawwa wani yakan iya yin tsoki ma daga cikin jama'a ya ringa ganin cewa limami ya bata masa lokaci don haka shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar da mu jiran sallah kanshi sallah ne duk lokacin da ka zo masallaci kana jiran limami ya zo ayi sallah to kana cikin ladan sallah kamar yanda hadisi ne sahihi an gane ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa salatu rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi baitihi wa sukihi bi'an wa 20 daraja wa zalika anna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma kharaja ila salati la yukhrijuhu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تهجس الشاهد شاي فإذا حتى يدخل المسجد حرصي متنياشي كمسالات دكتاك اندزي إذن يفتدق جلنسا قولك مسالة أنتسا إزوى مسالات duttakin da zai yi ana daukaka darajarsa kuma ana shafe masa zunubi har sai ya kai ya shiga masallaci don haka wanda yake kowa nisa tsakanin shi da masallaci to ladan shi yafiyawa kuma karin kwadaitarwa ne anan din zaka tafi masallaci inda ba zai wahala akan ka ba to ka je a kafa shine sai yake cewa fa idza dakala masjid idan wato musulmi ya shiga cikin masallaci kana fi salati manzo Allah yace ya kasance cikin sallah ma kanati salatu hiya tahbisu matukar sallah ita ce ta tsaida shi matukar kenan kana jiran a zo ayi sallah to kana cikin ladan sallah to dan haka tashi mai mutun zai yi tsaye gaugawar yaki dan haka bai yada cewa haramu ne a tashi a tsaya kafin zuwar liman shi kanshi ya kamata a ce liman ana dan bashi wani takaitaccen lokaci domin ba a san ba uzurin da ya tsaida shi an gane ko ba a san ba uzurin da ya tsaida shi sai dai in ya riga ya bada izinin cewa in lokaci yayi ko minti daya kada a dora mu to anan ya bada damar cewa in lokaci yayi a gabatar da wani ya yi sallah wanda ya cancanta jagoranci jama'a amma in dai bai bada wannan izini ba lokaci yayi to ya kamata a saurara malami minti 5 zuwa minti 10 an gane ko minti 5 dai ba zai zama tuwa tsalani akan jama'a to akan iya jira liman bakin wannan dan gurgurdan kenan jiran da ba zai tsananta akan jama'a ba kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce ba ma kafin a tada sallah ba ma kafin wato a tada ikamar sallah an tada ikamar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba iya abin da ya rage shine kaffara ta harama manzo Allah ya tuna yana da janaba manzo Allah ya ce da sahabbai makanaku ku lazinci gunku kowa ya tsaya manzo Allah ya shiga cikin gida yayi wanka da ya gama wanka ya fito kuma ya wuce gaba yi kafara ba tare da an maimaita tada ikama ba kaga anan fa an tada ikama kuma manzo Allah yace su yi jira shi ya shiga cikin gida yayi wanka akalla wankan zai iya dauka minti nawa a gaggauce ma ka bashi minti 5 tare da cewa yafi haka a kadan ka bashi minti 10 to walantana kafin a tada ikama wannan ko bayan an tada ikama yace kowa ya tsaya a gurin shi na'am
wannan tare ga kamar sallati da muke tashi wani masallaci ana wani fa'ida shine nake so a kaji sarkarin bayani
kamar wani hadisi kuma wani ƙarin bayani da
amma da nake mutane suna kamar sabu abu da
ka a to ai shi zama ai ba dole bane ba mun yi bayani shi kasancewar fahimta ce ta magabatan kwarai menene yafi menene yafi dacewa wasu malamai suna ganin akwai yalwa in an fara tada ikama zaka iya tashi kai tsaye wasu suna ganin in an zo daidai kada kamata sallah wasu suna ganin cewa sai karshen ma an gama tada ikama ka tashi wannan duka ba matsala bace ba da wanda ya tashi a farkon tada ikama da wanda ya bari sai da aka gama tada ikama da wanda sai da aka zo daidai kada kamata sallah ya tashi ya tsaya duka ba matsala bane ba akwai yalwa game da wannan alamun illa kasancewar an samu irin su Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda idan an fara ta da iqama baya tashi ya tsaya sai an zo daidai kar kamatin sala. Dan haka wasu malamai a karkashin wannan suka fahimci cewa wannan gaba ita ce yafi dacewa wato ma'amu su tashi su tsaya. Amma kar ka ga laifin wanda ya tashi a farkon ta da iqama ko wanda sai da aka gama ta da iqama ya tashi. Duka babu wani bambanci illa kasancewar su magabata suna ganin an so me yasa saboda shine yayi daidai da lafazin iqama. An ce qad qamatis salatu, hakika sallah ta tabbata. Kenan a wannan lokaci ne ya zama dole mutum ya tashi ya tsaya. Na'am.
Me busa yaki zai je zan saka.
Kamar kaka mai busa yaki. Kuma shayin giya yana iya yin sallah.
Na'am.
Yayi limanci, ba ma mai shan taba ba. An gane, amma abinda aka fi so a samu kamilin mutum mai tsar dokokin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Idan an hadi ya fi ku karatun Alkur'ani dole shi ya kamata shi zai gabata. Wannan aikin shi na sabo baya hanawa ya zama limami. Amma ya zama limami ratibi yau da gobe, to an fi so a samu mutum wanda yake kamili kimtsatse. An gane ko? Don haka limancin fasiki limanci ne wanda yake ingantacce. Kar mu manta babi na musamman ya gabata a cikin darasin mu na Bukhari. Sallah bayan fasiki da dan bid'a. Shine anan malam ya shigo da atarkin Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan Al-Basri yake cewa sallu khalfahu wa alayhi bid'ata. Ki sallah bayan shi hukubar bid'ar shi na kanshi. Kuma haka aka samu magabatan ƙwarai irin su Abdullahi dan Umar suna sallah bayan Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Wanda Al-Hajjaj Ibn Yusuf yayi ta'addanci a cikin musulunci, ya kashe jama'a ta mu'minai irin su Abdullahi ibn Zubair, sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Sa'id ibn Jubair. Da haka kasancewar wanda yake mai saban Allah ya halatta wato a yi sallah bayan shi. In kaji domin ka'ida malamai suka ce duk wanda sallar shi ta inganta a karan kansa, to sallar wanda ya bi shi ta inganta. Ka'ida ce duk wanda sallar shi ta inganta a karan kansa kenan sallar wanda ya bi shi ta inganta. Na'am. Amma abin da yafi dacewa shi limanci a mutumin ƙwarai ake samu, domin jagoranci ne a cikin addini. Shi kuma jagoranci a cikin addini kamilin mutum ake buƙatar ya zamanto shi ne shugaba. Na'am. Kamar ba tare da kayan yi ba? Wai ba tare da ka san mutum ba yana sallah kawai ka zo ka bi shi. Ai sanayya ta kare tun da ka ga yana sallah. An gane ko musulmi ne. Shi ko duk inda musulmi yake sallah za a bi shi. Boyayyen al'amarin mutum ba lazimin ba ne ba a kan mamu sai ka binciki limami ka san menene al'amuran shi waɗanda suke na ɓuye. Zahirin al'amari shi ne iya abin da yake kanmu. Duk abin da ya ɓuya sai mu bar ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Matukar mun ga yana sallah kenan musulmi. An gane ko ya halatta mu bi shi mu yi sallah. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 60. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna adam kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumi hud. Wanda bayani ya gabata akan wannan aya da ayoyi biyu waɗanda suka gabace ta. Karin bayanin mu shine kamar yanda muka faɗa, ƙarshe kyaukyawa a rayuwa ta duniya da makoma lahira na waɗanda suka gaskata manzannin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne, suka karɓi saƙon da manzanni suka zo musu da hannu biyu. Waɗannan su suke da cin nasara a rayuwarsu ta duniya da makoma lahira, kuma suke da galaba akan duk wanda ya yi jayayya da su. wanda dai a cikin wannan sura farko dai Ubangiji Ta'ala ya kissanta mana yanda Annabi Nuhu alaihi salam suka sha'artahu da gumurzu tsakanin shi da jama'arsa, wanda kuma a ƙarshe da azabar Allah ta sauka wane ne ya tsira? Annabi Nuhu da mabiyansa. An gane ku? Kamar yanda Allah ya masa umarnin cewa ya ɗau dukkan, wato ya ɗau dangogi biyu daga cikin dukkan halitta, ma'ana ya ɗau namiji da mace, sannan kuma Ubangiji Ta'ala ya ce kuma ya ɗau wanda ya yi imani tare da shi a cikin jirgin. Annabi Nuhu alaihi salam ya maika wuya ga umarnin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. A ƙarshe Ubangiji Ta'ala ya tsiratar da Annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani tare da shi, amma duk wanda ya bijire masa ba abin da ya biyo baya a kansa face taɓewa da halaka tun daga nan duniya kafin makoma lahira. Haka muka zo kan wannan manzo, shi ne Annabi Hudu alaihi salam. Shi ne shi ma nan Allah yake kissanta mana, wadan ma ja'a amruna najaina hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Ubangiji Ta'ala ke cewa walan ma ja'a amruna, wato lokacin da al'amarinmu ya zo ma mutanen Annabi Hudu, me Allah yake nihi da amruna a nan? Ai azabuna, wato azabarmu. Najaina hudan, Ubangiji Ta'ala ya ce sai muka tsiratar da bawanmu Annabi Hudu. Wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna, da waɗanda suka yi imani tare da shi. Bi rahmatin minna, Ubangiji Ta'ala ya ce da wani jin ƙai na musamman daga wajenmu. Wanajjaynahum min azabin ghalidh, Ubangiji Ta'ala ya ce kamar yadda muka tsiratar da su a nan duniya, mu ne za mu tsiratar da su a gobe kiyama. Min azabin ghalidh, wato daga azaba wadda take mai tsanani, ita ce azaba ta lahira. Domin azabar lahira ta lullunka azaba ta duniya, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wala azabul akhirati ashaddu wa abqa, lalle azaba ta lahira ita ce mafi tsanani, ita ce kuma mafi wanzuwa game da azaba wadda take ta duniya. Shine a nan malamai suka ce ma'anar kenan wanajjaynahum min azabin ghalidh, Ubangiji Ta'ala ya ce mu ne za mu tsiratar da su, ko mu ne muka tsiratar da su daga azaba wadda take ma mai tsanani, ita ce azaba ta lahira. Kaga wannan sakamako kenan na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kuma jaza'un wifaqa, sakamako wanda ya dace. Yanda suka yi imani da Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, suka kadaita Ubangijinsu a cikin ibada, yanda suka samu karshe kyaukyawa a nan rayuwa ta duniya, haka a gobe kiyama su suke da karshe wanda yake kyaukyawa. Ubangiji Ta'ala sai ya ce watilka ad, kenan an gane ku? Watilka ad, Ubangiji Ta'ala ya ce waccan kabila, kabila ce ta adawa, ishara a nan ta udu ilal kabila. Watilka ad, Ubangiji Ta'ala ya ce waccan kabila, wato kabila ce ta adawa. Jahadu bi ayati rabbihim, sun yi musu game da ayoyin Ubangijinsu. Wa asaw rusulahu, kuma sun saba ma manzanninsa. A nan Ubangiji Ta'ala na nuna mana karyata aya ɗaya tak daga cikin ayoyin shi, karyata ayoyi ne gaba ɗaya. Al-Qur'ani idan ka kafirce ma wani ɓangarensa, ka yarda da wani ɓangare, to gaba ɗaya kwata-kwata baka yi imani da shi ba. Haka duk mutumin da ya karyata manzo daga cikin manzanni, to imaninsa da sauran manzanni ba zai amfane shi ba. Don haka ba maganar ka yi imani da wani ɓangare ka kafirce ma wani ɓangare, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. Dan haka a nan manzo ɗaya ne suka saba ma, shi ne Annabi Hudu, amma Ubangiji Ta'ala sai ya ce wa asaw rusulahu, sun saba ma manzanninsa gaba ɗaya. Inda sun gaskata Annabi Hudu alaihi salam, to dukkan sauran manzanni sun gaskata su. Ubangiji ta'ala sai ya ce wattaba'u amra kulli jabbarin anid, wato sun bi lamarin dukkan wani mai tsaurin kai ga Ubangijinsa mai tada karan hanci, wanda yake mai nuna isa da dagawa a bankasa. Maimakon su bi annabi Hud alaihi salam, wanda yake kiransu zuwa samun tsira a rayuwa ta duniya da makoma lahira, sai suka bujire masa, suka bi wani shaydani, shine Ubangiji ta'ala ya ce wattaba'u amra kulli jabbarin ani, sun bi lamarin dukkan wani mai tsaurin kai, ani mai tada karan hanci ga Ubangijinsa, ma'ana mutumin da ya sani gaskiya sannan kuma yayi tirmi ya kibinta, shine ake kira da al-inad. Al-inad sanin gaskiya kuma tare da bujire mata. In aka ce ani da mutumin da ya san gaskiya kuma ya bujire mata saboda nuna isa, sakamakon da ya biyu baya shine Ubangiji ta'ala ya ce wa utibu fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyama, a wannan rayuwa ta duniya Ubangiji ta'ala ya ce bayan mun halakar da su an bi bayan su da alatsi ne. An gane ko? Ubangiji ta'ala bayan ya halakar da su ya tsine musu albarka a wannan rayuwa ta duniya, kuma ya sunnanta la'antar su akan harshen muminai har zuwa kiyama. Duk wani mumini idan aka ambaci adawa mutanen annabi Hud sai ya tsine musu albarka. Ga aya ce ake karanta ta har kiyama, shine Allah ya ce wa utibu fi hadhihi dunya la'ana, a wannan rayuwa ta duniya an bi bayan su da alatsi ne. Sai ya ce wa yawmal qiyamati, haka a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsine musu albarka a taron da ba a taba yin irinsa ba, taro wanda ya tattara al'umma na farko da na ƙarshe tun daga Adam har zuwa kiyama. Gaba daya Ubangiji ta'ala zai yi kira yin la'anci adawa mutanen annabi Hud. Sai Ubangiji ta'ala ya ce ala ku saurara, inna adam kafaru rabbahum, lalle adawa mutanen Hudu sun kafirce ma Ubangijinsu. An gane ku? Ala Ubangiji ta'ala ya ce ku saurara, bu'udan li adin qaumihu, kir da Allah wadai ga adawa mutanen annabi Hudu. To wannan sunna ce ta Allah, duk wasu waɗanda suka bujire ma manzanni karshensu dai taɓewa da halaka, bayan taɓewa da halaka abinda zai biyo baya shine alatsi ne a nan duniya kafin yinin alkiyama. Kamar yadda Fir'auna da mabiyansa lokacin da Allah ya dirmiyar da su a cikin teku, Ubangiji ta'ala ya ce waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsaruna wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'ana wa yawmal qiyamati hum min al-makbuhin. Ubangiji ta'ala yake cewa Fir'auna da mabiyansa mun maida su limammai ne waɗanda suke kira wato zuwa wuta. An gane ko? Ma'ana shuwagabanni ne abun koyi, amma waɗanda suke kiran jama'a zuwa wuta. Ubangiji ta'ala ya ce wa yawmal qiyamati la yunsaru, a yinin alkiyama ba za a taimaka musu ba a basu kariya game da azabar Allah. Sai Allah ya ce wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'ana, bayan halakar da su a wannan rayuwa ta duniya Ubangiji ta'ala ya ce mun biyo bayan su da alatsi ne. Sai ya ce wa yawmal qiyamati, a yinin alkiyama hum min al-makbuhin, Ubangiji ta'ala ya ce su suna daga cikin waɗanda suke ababan munanawa wanda makomar su wuta ce, za su tashi da jan ido da bakar fuska, alamar duk wanda ya karyata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ya karyata ayoyinsa. To don haka anan dan karka fahimci adawa, an gane ko? Ubangiji ta'ala sai da ya bayyana mana laifinsu, abinda ya janyo musu tabewa da halaka shine anan ya ce ala ku saurara, inna adam, lalle adawa mutanen Hudu kafaru rabbahum, sun kafirce ma Ubangijinsu. Ala Allah ya ce ku koma saurarawa, bu'udan li adin qaumi Hud, kir da Allah wadai ga adawa mutanen annabi Hudu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يبنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود Ubangiji ta'ala ke cewa wa ila samuda akahum saliha samudawa Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka turo musu wato da dan uwansu annabi salih a matsayin manzo domin ya kiraye su zuwa kadaita ne a cikin ibada qala ya qawmi ibudullaha zawarsa ke da wuya farkon abin da ya faɗa ga jama'arsa ya ce ya ku jama'ata i'budullaha ku kadaita ubangijinku a cikin ibada malakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta face shi an gane ku ba ku da wani abun bauta face shi wannan irin wannan ya maimaitu kamar yanda mun yi bayanin cewa manzannin Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayan su sun yi tarayya akan wato shine tauhidi a inda suka dan sha bamban shine wajen shari'a hukunce hukunci shari'ar wani annabi da wani manzo tana sabawa zuwa ga wani manzo amma a bangaren tauhidi wanda tauhidi shine tushe gaba ɗayan su sun yi tarayya kowane manzo farkon abin da yake kiran jama'arsa shine kadaita ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada kamar yanda ubangiji ta'ala yace wala qad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut da fadarsa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wannan fa cikamakin manzanni ne Allah yake fada masa a cikin wannan sura suratul anbiya Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasuli gabaninka Ubangiji ta'ala yace bamu turo da wani manzo illa nuhi ilaihi face sai mun turo masa sakon annahu yanda al'amarin yake la ilaha Ubangiji ta'ala yace babu wani abun bauta fusa cancanta da gaskiya illa ana face ni fa'abuduni ubangiji ta'ala yace ku kadaita ni a cikin ibada kar ku sanya mun abokin tarayya to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi a matsayin manzo farkon abin da yake kiran jama'a shine su ce la ilaha illallah su fahimci inda ta saka ba sai da ya kwashe tsawon shekara 13 a birnin Makka kira yake zuwa ga tauhidi to shine anan annabi Hud alaihi annabi Salih alaihi salam shine Allah yace wa ila samuda akhahum saliha samudawa mu ne muka turo musu da dan uwansa annabi salih an gane ku domin ya kiraye su zuwa kadaita ni a cikin ibada qala sai annabi salih yace ya qaumi ibudullah ya ku jama'ata ku kadaita ubangijinku a cikin ibada malakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta face shi sai yace huwa Ubangijin da nake kiranku zuwa kadaita shi a cikin ibada shine ubangijin da aisha'akum minal ardi ya fara halittar ku daga kasa da halittar da yema babanku na farko shine Adam alaihi salam an gane ku domin dukkan mutushen mu shine annabi Adam dan ka ce da ƙasa aka halice ka wannan ba kuskure ba kai kana nihin cewa tushen halittar dan adam da ƙasa ne shine yace huwa ansha'akum minal ard ubangijin da nake kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada kar ku manta shine ya fara halittar ku daga ƙasa tun anan annabi hudu alaihi salam yana ba su hujja annabi salihu alaihi salam yana ba su hujja mai gamsarwa game da cewa ubangijin da ya turo shi shi ya cancanta aka aika shi a cikin ibada saboda shi ya halicce su daga babu wanda ya halicce ka daga babu to shi ya cancanta ka bauta masa domin janyo amfani da ije cuta a hannun sai wasta amarakum fiha sannan ya maida ku masu rayar da ƙasa kuna gine-gine kuna shuka kuna noma kuna kiwo da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na rayar da ƙasa wannan ma dalili na biyu ne wanda yake ba su akan cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada saboda samar da mu wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala maida mu matsayin masu rayar da ƙasa muna gine-gine domin amfanin kanmu mu yi shuka mu yi kiwo mu yi noma mu yi sauran ayyuka wannan duka ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ku ni'ima gaba ɗaya a hannunsa take to shi ya cancanta a gode ma godiya ku farko wanda zaka ma Ubangiji shine kadaita shi a cikin ibada babu godiyar ta wuce haka don haka yace wasta amarakum fiha wannan Ubangijin shine ya maida ku masu rayar da ƙasa fastaghfiruhu yace don haka ku roki gafararsa me yake nihi ku roki gafararsa ma'ana ku yi imani da shi an gane ku domin abinda ake nihi anan su yi imani da shi su kadaita shi a cikin ibada don haka duk wanda ya zo kafiri idan zai musulunta ba za mu ce ba ya roki gafara ta Ubangiji abinda ake nihi anan shine tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana ya yi imani da shi shine yace fastaghfiruhu wato ku roki shi gafara ku yi imani da shi kuma tubu ilaihi sannan ku koma zuwa gare shi game da yi masa biyayya ma'ana ku kadaita shi a cikin ibada inna rabbi yace lalle ubangiji na wanda nake kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada qaribun wato makusanci ne game da bayin sa mu'minai mujibu kuma mai karba addu'arsu ne kamar yanda yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni waliyu'minu bi la'allahum yarshudun shine yace inna rabbi lalle ubangiji na qaribun wato makusaci ne game da bayin sa mu'minai mujibun kuma mai karba addu'arsu ne kusacin ubangiji subhanahu wata'ala game da bayin sa kashi biyu ne akwai qurba wadda take amma akwai kuma qurba wadda take khassa kusaci wanda yake hadadde duk wani bawa da na ƙurai da lalatacce ubangiji subhanahu wata'ala na kusa da shi yana sane da shi kuma yana da ikon akan ya damke shi duk inda yake kamar yanda yake cewa wala qad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid da can fadar sa da yake cewa falawla in kuntum ghayra madinin tarji'una ha in kuntum sadiqin ko kuma kafin haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wannan afa bi hadhal hadisi antum mudhilun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun falawla idza balagati al-hulqum wa antum hina idzin tanzurun sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun duk da cewa malamai wannan qurba sun fassara ta da qurba ce ta mala'iku wa nahnu aqrabu ilayku idan bawa lokacin da rai ya zo karankar ma yana famar fita ubangiji ta'ala yace in har kuna da gaskiya cewa ba za a tada ku gobe kiyama a sakauta muku da irin abin da ku shuka a rayuwarku mi ya hana ku dawo da raf tarji'una ha in kuntum sadiqin shine can sai Allah yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum wannan bawa da yake cikin halin fitar rai Allah yace mun fi ku kusa da shi an gane ku shine anan suka ce kusaci wanda yake na mala'iku to anan da ubangiji ta'ala yace wa laqad khalaqana al-insana yace tabbas mu muka halicci jinsi na mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma mu ne muka fi shi sanin abin da ran shi take wasi-wasi da shi duk abin da yake sakawa a cikin zuciyarsa ubangiji ta'ala yace mun fi shi sani sai yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mu ne muka fi shi kusaci game da jijiyar wuya ita ce ake kiranta da hablil warid to dan haka kaga wannan qurba ce wanda take amma da na kware da wanda yake lalatacce kowa ubangiji subhanahu wataala na kusa da shi ma'ana kusaci wanda yake da ilimi Allah yana sane da kowa kuma yana da iko akan damkar koma wane ne a koma ina yake to amma wannan qurba ita ce qurba wanda take khasa an gane ko wanda ba ta keɓanta da kowa illa mu'mine shine anan ubangiji ta'ala yace inna rabbi kare shine anan wato annabi salih Allah yake mana hikayar fadar sa yace inna rabbi lalle ubangiji na qaribun ai makusaci ne game da bayin sa mu'mine kenan kusaci wanda yake keɓantacce mujibun kuma mai karba addu'a sune qalu ya salih sai suka ce ya kai salih kad kunta fina marjuwa qabla hadha dadi ka zamanto abun kauna a cikin mu kafin ka zo da irin wannan magana ma'ana dadi muna kaunar wato mu nada ka a matsayin shugaba ko kuma mun zamanto muna kaunar cewa zaka dawo zuwa addinin uwayenka da kakanninka addinin ku na gargajiya an gane ko kad kunta fina marjuwa suka ce ka kasan tabbas ka kasance abun kauna a cikin mu in ma kauna anan ma'ana zamu nada ka a matsayin shugaba anan fa yabo ne suke an gane ku saboda kyawawan halayensa da irin dabi'un da Allah ya kimsa game da shi dabi'u wadanda suke na kurai to shine anan suka ce kad kunta fina marjuwa dadi ka zamanto abun kauna muna famar mu nada ka a matsayin shugaba ko kuma mun kasance muna kaunar dawowarka zuwa ga addinin mu qabla hadha kafin wannan abin da ka zo da shi na cewa wai mu kadaita ubangijinka a cikin ibada ba mu da wani abun bauta face shi suka ce atanhana anna abuda ma ya abudu abauna yanzu kai salihu zaka hane mu ne game da bauta ma abinda uwayenmu da kakanninmu suke bauta ma na gumaka suka ce wa innana lalle mu lafi shakki muna cikin kokonto min mata du'una game da abinda kake kiran mu na kadaita ubangijinka a cikin ibada min mata du'una ilaihi game da abinda kake kiran mu zuwa gare shi na kadaita ubangijinka a cikin ibada muribin suka ce kuma kokonto wanda yake mai afkar da mu zuwa tuhuma an gane ko riba shine ma'ana tuhuma ma'ana wannan kokonto kokonto ne wanda yake ya kai karshe wanda zai afkar da mu zuwa tuhumarka qala sai yace ya kauni ya ku jama'ata ara'aytum yace ku gaya mun in kuntu ala bayyinatin min rabbi in har na kasance a bisa wata hujja mai gamsarwa daga wajen ubangiji na hujja da take tabbatar da cewa ni manzon sa ne wa atani min rahma ubangiji na kuma ya bani rahama ta musamman ita ce annabta yanzu kawai sai in aje wannan kyauta da Allah ya mun imbura a yinku da san zuciyarku in nayi haka nayi daidai sai ya ce fa man yansuruni minallahi wa zai taimaka mun daga cikin ku ya bani kariya game da azabar ubangiji na in asaituhu in har na saba masa saba masa anan na dina kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada na zamanto dan raka ya rima kenan a shakida ni ma na bi ku akan abin da kuke bauta na gumaka a cikin ku wane ne zai taimaka mun ya bani kariya game da azabar ubangiji na in har na saba masa an gane ku dan haka mudahana bata halatta ka rufe ido ka take gaskiya dan dai a zauna lafiya wannan baya halatta ba dabi'a bace ba ta manzannin Allah subhanahu wataala kuma ba dabi'a bace ta mabiyansu an gane ku in dai akan gaskiya ne sai dai a kashi tsohuwa akan daudawarta haka ubangiji ta'ala yake faɗa wa du lautu dihinu fayudihinu sun so a ce kai musu rufa-rufa su ma su yi maka rufa-rufa ma'ana wai ya kyale ya ja bakinsa dangane da aibanta gumakansu an gane ko su ma su kyale shi ya yi addininsa to don haka a nan shi annabi salihu ya ce musu faman yansuruni minallahi in asaitu a cikinku wa zai taimaka mun ya bani kariya game da azabar ubangiji na in asaituhu in har na saba masa na daina kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada domin a zauna lafiya sai ya ce fa mata ziduna ni, ku san da cewa ba ku dada mun komai akan abin da kuke kira na gairar taksir, sai dai jingina ni zuwa tabewa da hallaka. Lafazin taksir daidai yake da tafsir da takfir da kuma tafjir. Idan aka ce at-tafsik kenan jingina mutum zuwa fasikanci, idan aka ce at-takfir jingina mutum zuwa kafirci, at-tafjir jingina mutum zuwa lalaci. Haka yin aka ce taksir shine kenan an-nisba ila al-khusran ko kuma ila khasara, jingina mutum zuwa tabewa. Dan karka fahimci cewa Annabi Salih to dama yana cikin tabewa ne, zai ce fa ma taziduna ni ghaira taksir, ba kwa dada mun komai sai dai tabewa. A ba kwa dada mun komai akan abin da kuke kira na zuwa na juya hannun agogo baya, cewa wai in zo in kwatsa da ku mu dinga bauta ma wani Allah. Yace ghaira taksir, sai dai jingina ni zuwa tabewa da hallaka. Sai yace wa ya kauni, yace ya ku jama'ata, hazihi na qatullahi, wannan dai taguwa ce ta Ubangiji. Wannan kuwa kasancewar lokacin da ya ja suka ja suka nuna cewa ba za su gaskata shi ba a matsayin manzo, kuma ba za su kadaita Ubangijinsa a cikin ibada. A ƙarshe dai dan neman ƙurewa suka ce in har yana so su gaskata shi a matsayin manzo kuma su karbi abin da yake kiransu na kadaita Ubangiji a cikin ibada, suka ce ya zo musu da taguwa, taguwar da za ta iya ba alƙaryansu gaba ɗaya nono, za ta iya ba gari gaba ɗaya sa nono, kuma taguwar da za ta iya shanye ruwan garin gaba ɗaya, kuma ya zamanto taguwa ce wadda za ta fito daga cikin fandusi, sannan kuma ta fito ɗaya na biye da ita, kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana. An gane ku? Annabi Salihu alaihi salam yace in har na roki Ubangiji na ya zo muku da abin da kuka kaga ya karfafe ni da wannan mu'jiza, za ku gaskata ni a matsayin manzo kuma za ku kadaita shi a cikin ibada, suka ce kurai da gaske. An gane to shine anan Ubangiji ta'ala yake kissanta mana yace wa ya qaumi, yace ya ku jama'ata, hazihi naqatullahi, wannan dai taguwa ce ta Allah, kamar yadda kuka nemi cewa Allah ya karfafe ni da irin wannan mu'jiza da kuka kaga. Lakum aya, halinta dai aya ce gare ku, wanda take mai nuna gaskiyar manzanci na kuma mai nuna cancantar Ubangiji na a cikin ibada, cewa shi kadai ya cancanta a kadaita shi. Sai yace fa zaruha ta'kul fi ardillah, ku rabu da ita wato ta ci a cikin kasar Allah, ma'ana ba wanda aka dora masa nauyin cewa ya je yayi mata ciyawa. Wala tamassuha bisu'in, yace kuma kar ku shafe ta da mugunta, fa ya'khudhukum azabun qarib, in har kun shafe ta da mugunta to azabar Allah makusaciya wato za ta damke ku. An gane ko me za a yi? Ubangiji ta'ala ya karba musu wannan taguwa kamar yadda suka nema, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karfafi bawansa Annabi Salih, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratu Shu'ara, haka ya kissanta mana a cikin suratul Qamar. Ubangiji ta'ala yake cewa kazzabat samudu bin nuzur, samudawa mutanen Salihu sun karyata wato masu gargadi, domin in ka karyata mai gargadi ɗaya to gaba ɗaya ka karyata su, kamar yadda bayani ya gabata. Kazzabat samudu bin nuzur, Ubangiji ta'ala ya ce samudawa mutanen Salihu sun karyata manzanni na Ubangiji. Faƙalu, sai suka ce a basharan minna wahidan nattabi'u, yanzu mutum ɗaya tak daga cikinmu kawai za mu zame masa raƙumi da aka damu bi shi sau da ƙafa. A basharan minna wahidan nattabi'u, yanzu mutum ɗaya tak daga cikinmu kawai za mu bi shi akan abin da ya zo da shi. Inna idhan lafi ghalalin wasu'ur, suka ce lalle in har mun bi Salihu game da abin da yake kiranmu, suka ce muna cikin bata da tabin hankali, ya nuna cewa mu ba maye ne, ba mu san inda aka sa gaba ba. Sai suka ce a unzila alaihi dhikru alaihi min bainina, shin yanzu kawai shi kadai daga cikinmu za a saukar masa da wahayi a ce shine manzo? Suka ce bal huwa kazzabun ashir, biridi shi Salihu suka ce tacaccen makaryaci ne ashir, kuma mutum ne wanda yake mai jiji da kai mai nuna isa a ban kasa. in aka ce al-ashir mutumin da yake da girman kai mai nuna isa cewa shi wata tsiya ne suka ce saya ubangiji ta'ala sai ya maida musu martani yace saya alamu na gada gobe kiyama da sannu za su yi sani manil kazzab wane ne tacaccen makaryaci al-ashir mai girman kai ubangiji ta'ala sai yace inna mursilun naqati fitnatan lahum lalle mu wato masu turo wannan taguwa ne kamar yadda suka nema amma su san da cewa fitnatan lahum jarrabawa ce gare su ubangiji ta'ala yace fartaqibuhum saurara musu karkai musu gaugawa game da saukar azaba wasdabir ubangiji ta'ala yace ka dau hakuri ci gaba da kiran su zuwa kare ta ne a cikin ibada aikin da kake kai karka gudu karka ja da baya haka wannan ya gabata manzannin Allah jimuri gare su an gane ku ba su da kasawa ba su da raki duk abinda suka sa gaba to sai sun cin masa shine anan ubangiji ta'ala yace masa wasdabir ka dau hakuri ka ci gaba da kiran su wa nabbi'uhum ubangiji ta'ala yace ka ba su labari annal ma'a ruwan garin gaba dai qismatul lahum ubangiji ta'ala yace abun kasawa ne tsakanin su da taguwa kullu shirbin muhtadar dukkan wani sha ubangiji ta'ala yace abun zai kewa ne duk wanda yazo a bakin shi to babu wanda zai yi tarayya da shi dan haka can Allah yake cewa hadhihi naqatul laha shirb wa lakum shirbun yawmin ma'lum walakum shirbun yawmin ma'lum ubangiji ta'ala yace tana da sha wanda yake nata na musamman kina yau in ita ta sha gobe su za su sha jibi in ta sha kenan gata su za su sha yau in ta sha sai ta ba garin nono gaba daya amma kuma gobe su za su sha shine Allah yace wa nabbi'uhum ka ba su labarin annal ma'a ruwan su gaba daya qismatul lahum abun kasawa ne tsakanin su da taguwa kullu shirbin dukkan wani abin sha ubangiji ta'ala yace mu tadar abun zai kewa da kina in ita tazo a ranar ta kenan ba wanda zai yi tarayya da ita haka su ma idan ranar shan su tazo kenan ba za ta yi tarayya da su ba me za a yi sai suka kosa game da haka shine Allah yace fanadau sahibahum sai suka kirayi dan uwan su an gane ko fata'ada faqar wato ya dau makami ya soke wannan taguwa ubangiji ta'ala yace fa kaifa kana azabi wa nuzur kaka azaba ta kasance da gargadi na a lokacin da suka saba al'amari na inna arsalna alaihim sayhatan wahida ubangiji ta'ala yace mu muka turo musu tsawa dai tak ta malaika fa kalu ka shimi da muhtadir ubangiji ta'ala yace sai suka zamanto tamkar wato karmami wanda yake da shinge ciyawa ta shinge wanda ta daddake tayi baki haka suka koma to shine anan ubangiji ta'ala yace wala tamassuha bisu'in kada ku shafe ta da wata mugunta fa ya'khuzukum azabun qarib in har kun shafe ta da wata mugunta to ku tabbatar da cewa azabar Allah makusaciya za ta damke ku fa aqruha sai suka soke ta fa qala annabi salihu sai yace da su tamatta'u fi darikum salasata ayya wato ku rayu a cikin garin ku a gane ku anan malamai suka ce inda manazil ake nihi da darikum da an ce fi durikum sai aka ce fi darikum kenan a cikin garin ku an gane ku salasata ayya wato tsawon kwana uku shine ake nihi da at-tamattu su je su rayu su ji dadi da rayuwa kenan tsawon kwana uku sai yace zalika wa'dun ghayru makdhub wannan tsawon rayuwa da za ku yi kwana uku alkawari ne na Allah ghayru makdhubin wanda yake ba alkawari ba wanda yake na ƙarya ko kuma kace ghayru makdhub wanda babu ƙarya a cikin sa ma'ana alkawarin da yi musu cewa su je su ji dadi da rayuwa tsawon kwana uku bayan kwana uku azabar Allah za ta sauka shine anan yake ce musu zalika wannan azaba ta Allah wanda nake gaya muku wa'adun yace alkawali ne ghayru makdhubin alkawali wanda yake ba na ƙarya ba falamma jaa amruna ubangiji ta'ala yace lokacin da lamarin mu ya zo ma samudawa mutanen salih shine azaba najaina salihan ubangiji ta'ala yace sai muka tsiratar da annabi salih wallazina amanu ma'ahu muka tsiratar da duk waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da wani jin kai na musamman daga wajenmu wa yunkhizi yawmi idh Ubangiji ta'ala yace kuma muka tsiratar da su dangane da kaskanci da kunyata ta wannan yini, dan ba abin da ya wuce kaskanci ka ki gaskiya kuma sakamako kai tsaye biyo baya a gaban kowa a ga karshen ka. An gane ko? Shine Ubangiji ta'ala yace wa min khizi yawmi iz, muka tsiratar da su game da kaskanci da kunyata ta wannan yini, yini wanda yake na saukar azaba. Sai ce inna rabbaka, lalle Ubangijinka, huwal kawiyu, wato shine wanda yake mai matukar karfi, wanda babu wani abin da ke gagararsa, al-aziz, wanda yake kasaitacce, wanda ba a rinjayarsa. Duk karfin da suke takama da shi su samudawa mutanen Salih basu gagaru Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda bayan adawa mutanen annabi Hud ba a yi ba wasu jama'a masu karfi irin samudawa. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya jaddada musu ni'imomi sun wuce a lissafa, kamar yadda Allah ya bayyana a cikin wato cikin suratul suratul shu'ara. To shine anan kasancewar azabar Allah ta sauka yayin da suka ƙaryata bawansa annabi Salih, shi ko Salihu da duk waɗanda suka yi imani da shi, Ubangiji ta'ala ya tsiratar da su game da wannan azaba, kuma ya tsiratar da su game da kaskancin wannan yini. Shine sai ya ce inna rabbaka, lalle Ubangijinka huwal kawiyu, shine mai matukar karfi akan kowa da komai, wanda ba abin da ke gagararsa, al-aziz, wanda yake buwayayye, wanda ba a rinjayarsa. Sai ya ce wa akhadhal ladhina zalamu sayha, wato tsawa ta mala'ika, wato sai ta damki waɗanda suka zalunci kawunan su ne waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Abinda ake nihi da zalunci a nan shine kafirci. Fa asbahu, sai suka zamantu jasimina, suna gurhwane matattu fi diyarihim, a cikin gidaddajinsu. Aka wayi gari gaba ɗayansu, wato suna gurhwane, halin suna matattu akan gwiwoyinsu. Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika ya yi kururuwa, gaba ɗayansu suka mutu kamar yadda malamai suka ambata. An gane ko? As-saiha shine kinin tsawa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa akhadhal ladhina zalamu sayha, kamar yadda can ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahida, mu ne muka turo musu tsawa ɗaya tak ta mala'ika. Ubangiji ta'ala a nan ya ce fa asbahu, sai suka zamanto jasimina, wato suna gurhwani akan gwiwoyinsu, suna matattu fidiya da hima a cikin gidaddajinsu. Ka allam yabnau fiha, Ubangiji ta'ala ya ce ka ce kamar ma ba su zauna ba a jiya, kamar ma ba su taɓa zama ba a wannan alkariya tasu. Yanzu misali in ka je gona a irin wannan lokaci, ka ga ciyawa ta shinge ko ta kan iyaka, sai ka ga tamkar ba ta zamanto ba tsanwa a jiya, ta yi baki, ta ƙoƙe, ta sheƙi. Shine anan Allah ya ce ka allam yabnau fiha, kamar ma ba su zauna ba a cikin alkariyarsu. Ala, Ubangiji ta'ala ya ce ku saurara, inna samuda, lalle samudawa mutanen Salih, kafaru rabbahum, sun kafirce ma Ubangijinsu, don haka suka cancanci taɓewa da hallaka tun daga duniya kafin makoma lahira. Ala, Ubangiji ta'ala ya ce ku koma saurarawa, bugudan ne samu tur da Allah wadai ga samudawa mutanen annabi Salih. Kaga kamar yadda Allah ya tsine ma adawa mutanen annabi Salih, kuma da mutanen annabi Hud, haka su ma a nan Ubangiji ta'ala ya musu tur da Allah wadai. Wannan shi kanshi kaskanci ne, la'anta ce wadda za a yi ci gaba da karanta ta har zuwa kiyama, tsinuwa ce ga su samudawa mutanen annabi Salih. Don haka dai wannan abu ne yake maimaituwa karshe kyaukyawa na waɗanda suka gaskata manzannin Allah ne, suka yi biyayya ga wanda suka kadaita Ubangijinsu a cikin ibada. Duk wani karshe mummuna, tabewa da hallaka da kaskanci da kunyata tun daga duniya har zuwa lahira, na waɗanda suka bujire ma manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, suka sanya ma Ubangijinsu abokin tarayya a cikin abin da yake hakkinsa. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.